رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بايها كامنا جدد قدامك الله سبحانه وتعالى يقومي وندشكين حكم من صد إرادة صح ya dawo da mu wannan majalisi mai albarka wannan safiya ta Asabar yau muna 12 ga watan Safar hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallama na da shekara 1446 da kidaya miladiya yau muna 17 ga watan 8 shekara ta 2024 muna nan a cikin wannan littafi mai albarka al-aqidatul wasatiyya na babban malamin addinin musulunci Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya masa rahama. Idan muna biye da waɗannan ayoyi da malamin ke rattafo mana su waɗanda suke tabbatar da sunaye da sifofi ga Allah subhanahu wataala wanda wannan ita ce matafiyar ahlus sunna ta irin lura da waɗannan ayoyi da kuma hadisai da suka zo suna bayani akan Allah da sunayensa da sifofinsa da aikace-aikacensa daga nan ne ahlus sunna suke samun aqidansu dangane da Allah subhanahu wataala. Su ahlus sunna ba su kan kudurci komai dangane da Allah ko wani al'amari na gaibu bane face abinda nafsi yazo musu dashi daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To shi yasa malam yana mana bayani akan sifantar Allah subhanahu wataala da waɗansu sifofi na ɗaukaka na kamala na cika da kuma kasancewan Allah subhanahu wataala ma'abucin kyawawan sunaye ne. To ya aka yi aka gano sunayen Allah da sifofinsa? An gano su ne ta hanyar ayoyin Al-Qur'ani mai girma da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Shine sai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana tajero mana ayoyi waɗanda suke magana akan ɗaiɗaikun sifofin Allah subhanahu wataala domin su zama izina. Idan mun fahimci waɗannan to mu gano hakanan ake gano sunayen Allah da sifofinsa daga Qur'ani da Sunna. Ba wai manufarsa a cikin wannan littafi shine kawo duka gabaki ɗaya sunayen Allah ba ko sifofinsa, wannan ba zai yiwu ba, ba manufarsa kenan ba, amma ya kawo maka matafiyar ahlus sunna yadda ahlus sunna suke kafa hujja da ayoyin Al-Qur'ani ko hadisai sai su kudurci cewa Allah yana da sifa iri kaza, Allah yana da suna kaza, kuma matafiyar ita ce duk wata suna ko wata sifa da ta tabbata ga Allah subhanahu wataala to ka yadda da ita a matsayin suna ko sifa ga Allah, kuma ka kudurta ta kamar irin yadda nafsi yazo da ita ba tare da ka canza ma'anan ba, ba tare da ka misalta Allah ko ka kamanta Allah da wani daga cikin halittunsa ba, ba tare da ka kuma kore ma Allah subhanahu wataala sunaye da sifofi ba sabanin kungiyoyin bid'a da suke irin waɗannan miyagun ta'addanci dangane da zatin Allah subhanahu wataala. Ayoyi da muka tsaya akan su sune ayoyin da suke magana akan sifar Allah ta al-mahabba, soyayya. Mun kawo ko in ce malam ya kawo ayoyi kusan guda 6 ko 7 wanda suke nuni akan Allah ya sifantu da sifa na soyayya. Malam ya kawo fadin Allah subhanahu wataala wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin, ya kawo fadin Allah fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum inna Allah yuhibbul muttaqin, ya kawo inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, ya kawo fa sawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, ya kawo inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus, ya kawo fadin Allah subhanahu wataala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Shi ayan karshe da malin ya kawo wa huwa al-ghafurul wadud. Duk waɗannan ayoyi kusan guda 7 da malin ya kawo suna tabbatar da sifata al-mahabba, soyayya ga Allah subhanahu wataala, wanda yake dai mun gabatar da bayani akan ta. yau inda malam zamu inda zamu tashi ne inda malam ya fara ya kawo mana aya wacce take tabbatar da sifa ta ar-rida yadda ga Allah subhanahu wataala yace wa qawluhu da fadin Allah subhanahu wataala radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yadda da su su ma sun yadda da Allah wannan ita ce ayan da malam ya kawo wacce take tabbatar da sifa ta ar-rida yadda ga Allah subhanahu wataala kamar yadda muka yi bayani a farko sifan soyayya daban sifan rida daban ba sifa daya bace yadda da soyayya sai dai akwai shakudede ne ko kuma akwai talazum tsakankanin su duk abin da kai yadda da shi ka kaunace shi ko kuma duk abin da ka kaunace shi to ka yadda da shi amma ba sifa daya bace sifar kauna daban sifan kuma ar-rida yarda da aminta da gamsuwa shi kuma daban ba abu daya bane amma kuma wani daga ciki lazimin wani duk abin da kaji an ce wane ya yadda da shi to ya kaunaci abin ya karbe shi hannu biyu lazimi ne daga cikin lawazin na riba sai ya kasance mutum ya kaunaci abu amma kamar yadda muka yi ta bayani akan mahabba a asali idan ka gina ta a babin wato dan adam in aka ce yana son abu to zuciyarsa ce ta karkata ga wannan abin da yake so saboda abin ya burge shi abin ya dace da irin yanayin yadda shi yake ga mutuwa da abu wannan ita ce soyayya amma ita rida gamsuwa ne da karban abu gamsuwa da karban abu akan iya samun soyayya ba tare da rida ba akan iya samun soyayya ba tare da gamsuwa da karbuwa da karba ba misali kana iya samun wata kirista ko ba yahudiya sai kiran jikin ta ya burge ka sai ka ji kana son ta ka aure ta amma idan da a tambaye ka ka yadda da matafiyarta da aqidanta cewa Allah na da da Allah uku ne zakai Allah wadai kai cir ka kore an samu soyayya amma ba a samu ar-rida ba bayan bismillahir rahmanir rahim sai wace aya kawo to kuskure ne saboda daga bismillahir rahmanir rahim zuwa ayoyin da ke gaba ayoyi ne wanda suke tabbatar da sifa ta rahama ga Allah to idan aka fara kawo bismillahir rahmanir rahim an fara kawo ayan rahama sai kuma aka yanke aka kawo ayan rida sai kuma aka ci gaba da ayan rahama to ka sai ka wannan riba din to shikenan taqdim wa ta'khir ne gaba wannan wadansu sun gabatar da shi wadansu sun jinkirta babu lifi ni a wannan nuskan dake hannuna ya fara kawo riba tukuna kafin sifar rahama yawa babu lifi haka din indai alhamdulillah tunda dai mun gane bambancin nusakh din dake hannunmu to kamar yadda muke bayani cewa ana iya samun mahabba ba tare da an samu ar-rida ba shine na buga misali mutum yana iya kaunatan wata kirista ko ba yahudiya har ya so ya aure ta da inda kaji ana batun wato soyayya ta abin nan auratayya to soyayyan zuciya ta tabbata to amma kuma ba lalle ne kasance ka yadda da matafiyanta ba ba lalle bane ya kasance ka yadda da matafiyar wannan abin da take kai To amma dai almuhim duk abin da ka yadda da shi to cikin natijan yadda shine ka kaunaci abin cikin natijan yadda ka kaunaci abin dai inda ka sami ar-rida to akwai al-muhabba a wurin amma ba lalai ne in an samu al-muhabba ya kasance ko da yaushe kuma an samu rida akan abin da ke gudana ba ko a yanzu haka mutun yana iya kasancewa yana da yaya kowa ya san irin yadda Allah ya sanya soyayya tsakankanin iyaye da yaya yaya iyaye suna san yaya matukan soyayya to amma ba lalai ne kasance abin da yayan ki kuma yana kayatar da iyayen su ba ko kuma sun yadda da irin matafiyan da yayan su suke tafiya akai amma dai wannan soyayyen tana nan ba ta fita har su ce maka wai hannunka baya riɓewa ka yanke ka yar soyayyen nan tana nan amma idan da ka tambaye shi matafiyan da danka yake tafiya akai na zaman banza baya sana'an komai baya aikin komai zai ce maka ai wannan ɗabi'an banza ce matafiyan da danka ke tafiya na shaye-shaye da dauke-dauke zai ce maka wannan ɗabi'ar banza ce da ka ba a sami arriba ba amma kuma mahabba tana nan to shine nake so mu fahimci akwai bambanci tsakankanin arriba da almuhabba almuhabba dai soyayya arriba gamsuwa da aminta da karban wanda ka yadda da shi ko abin da ka yadda da shi to Allah subhanahu wa ta'ala ya gamsu da mumminai ya karbe su ya aminta da matafiyan su abinda suka kudurta Allah ya aminta ya gamsu abinda suka aikata Allah ya aminta ya gamsu abinda suke furtawa Allah ya aminta ya gamsu a jumlace kenan wannan baya alamta cewa kowace kalma daya inta ana iya samun kwarakwari a cikin kalmomin ɗan adam ko kuma kalmomin bayi ana iya samun kwarakwari daya kun kwarakwari a cikin aikace-aikacen bayi amma dai a jumlace aikace-aikace na imani aikace a zantuttuka na imani kudurce-kudurce na imani to gabaki dai Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da wannan dangane da mummunai yi al'amfahinta to shi ne ka wannan aya radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yadda da su ya yadda da su su ma sun yadda da Allah subhanahu wa ta'ala wato Allah ya yadda da aikace-aikacen da suka gabatar zuwa gare shi Allah ya gamsu ya aminta ya karbo wadannan aikace-aikace wa radu anhu su ma sun yadda da Allah subhanahu wa ta'ala sun yadda da abinda Allah ya shar'anta sun yadda da abin da Allah ya hukunta sun yadda da irin alƙawuran da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi na kyakkyawan sakamako da aka duka waɗannan an sami tabadul wato an sami yadda Allah haka Allah ya yadda su yadda Allah ya yadda su su ma sun yadda da al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya mala ya kawo ta domin ya tabbatar da sifa ta ar-rida ga Allah subhanahu wa ta'ala waɗansu mutane da Allah ya yadda da su ya aminta da su akwai waɗansu wurare da Allah ya yadda da su ya aminta da su akwai waɗansu aikace-aikace da Allah ya yadda da su ya aminta da su wannan dai sifa ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala to sannan sai malam ya kawo waɗannan ayoyi kamar yadda kuke bayani kusan ayoyi guda shida waɗanda suke tabbatar da sifa ta rahama ga Allah subhanahu wa ta'ala yace wa qauluhu da fadin Allah bismillahir rahmanir rahim kamar yadda muka sani lafazin bismillahir rahmanir rahim lafazin shi a haka ba wai ta aya bace daga cikin ayoyin alqur'ani sai dai yanki ne na aya kamar yadda yake dama malamin kan da tso mana inda yake da bukatuwa ne a cikin aya ayan asali a cikin suratul naml ne innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimi dan haka sashi ne daga cikin ayoyin cikin suratul naml a cikin malamai na fikihu da malamai na qira'a sun ta kai komo akan bismillahir rahmanir rahim aya ce ko ba aya bace a cikin alqur'ani wadansu malamai suka ce qat'an ba aya bace ba aya bace ko ta kowace irin kofa bismillahir rahmanir rahim ba aya bace wadansu kuma malamai suka ce aya ce amma a fatihatul kitab amma a sauran surori ba aya bace wadansu malamai suka ce aya ce mustaqilla kaman ka ce wannan ayan sura ce mai cin gashin kanta ba muna da surori masu ayoyi uku ba to ita wannan aya ce mai cin gashin kanta ba ta da alaka da kowace sura ita ma Allah haka ya saukar da ita kawai bismillahir rahmanir rahim farkon ta kenan da karshen ta kaga kamar a ce wata sura ce amma suran aya nawa ne aya daya ita ce bismillahir rahmanir rahim akwai wasu malami da suka faɗi wannan magana amma dai magana dai mafi inganci shine aya ce a cikin fatihatul kitab shine mafi inganci aya ce a cikin fatihatul kitab kuma sashin aya ce a cikin suratul naml wani hadisi ne ya tabbata cewa idza qara'tum fatihatul kitab faqra'u bismillahir rahmanir rahim fa innaha ihda ayatuha aw kama qala sallallahu alaihi wa alihi sallam idan za ku karanta fatihatul kitab ku karanta bismillahir rahmanir rahim saboda ita aya daya ce daga cikin ayoyinta hadisi ne ingantacce yazo da wannan batun hadisi ne ingantacce yazo da shi wayin kana wadancan su ma da suke ganin ba aya bane suna da nasoshi masu karfi kware da gaske wanda yake su ma ba za ka iya tunkuɗe su ba ba za ka iya tunkuɗe su ba akan cewa ba aya bace daga cikin fatihatul kitab su ma suna da irin nasu mahangan da irin abun da suka dogara da shi kuma dogara ne karfi amma dai mu abin da muka so gamsuwa da shi wannan hadisin da yazo qarara cewa idan za ku karanta fatiha ku karanta da bismillahir rahmanir rahim saboda aya ce daga cikin ayoyinta amfanin wannan sabanin ko kuma ce natija tasirin wannan sabanin shine wurin malaman da yake ko a cikin qurra'u ko a cikin malaman fuqaha'u wadanda suka tafi akan cewa bismillahir rahmanir rahim aya ce a cikin fatiha kene idan mutun yazo sallah zai sallah bi karanta bismillahir rahmanir rahim bi karanta fatiha ba kun gane batun bi karanta fatiha ba kenan wanda bai karanta fatiha ba kaga sallan shi fata yi ba to amma gurin wadanda suke ganin ba aya bace fa kaga so idan mutun yazo yi sallan shi bai karanta bismillahir rahmanir rahim ba sallan shi ta cika ba abin da ya sami sallan shi amma shi ko wanda yake ganin bismillah aya ce a cikin fatiha babu yadda za a yi kai karatun fatiha baka cika ayoyinta ba sannan sallan mutun ya zama takar ba gurin Allah wannan na daga cikin abinda wannan sabanin ke alamtawa amma dai mahamakun min shay'in dai mu yanzu a babin abinda muke magana na aqida ba wadancan mas'alolin na fiqhu ko na qira'a muke tattaunawa ba mas'alan sifantuwan Allah da sifar rahama rahama ita ce tausayi ita ce tausayi ita ce ma'anar rahama tausayin nan ko kofofin tafadi suke da shi ba su da iyaka rahamar Allah ba ta da iyaka da haka kofofin rahamar Allah ba ta da iyaka shine Allah subhanahu wataala yake cewa bismillahir rahmanir rahim ma'anar bismillahir rahmanir rahim kamar yanda yake akwai takadiri ne kusan guda biyu bismillah da sunan Allah mene sai ka ce abda'u nake farawa ko kuma abda'u bismillah ina farawa da sunan Allah wanne cikin sunayen Allah baka iyakance ba sunayen Allah babu wanda ya san iyakansu babu wanda ya san iyakansu to duka waɗannan cincirin dan sunayen Allah da ba su da iyaka ba su da ba wanda ya san adadin su sai Allah to ina makalkale musu ina neman tabarruki daga gare su ina neman taimakon Allah da waɗannan sunaye ina fara wannan abin da zan fara kaga idan karatu ne kace bismillah na makalkale ma sunayen Allah ina mai neman albarkan sunayen Allah ina mai neman taimakon Allah zan fara karatu in rubutu ne zan fara rubutu in cin abinci ne zan fara cin abinci in tuki zan yi zan fara tuki duk wani dai aiki da zaka yi sai ka ce bismillah to abin da kake nuna kenan na rabu da sunayen Allah na makalkale musu ina mai neman taimakon Allah da su ina mai neman albarkan Allah subhanahu wataala da waɗannan sunaye na Allah subhanahu wataala wanda ba su da iyaka tunda yace ne bismillahi da sunan Allah sunan Allah suna da yawanni a ciki a kowanne dan haka waɗannan 99 ne da manzon Allah ce man ahsaha da khalal janna waɗanda ba su bane duk ka hada da su ka makalkale musu ka rabe wurin su kana mai neman taimakon Allah da su kana mai neman albarkan Allah subhanahu wataala cikin abinda kake kaga al'amarin ba karami bane amma kuma ga wanda ya hankalci abinda yake faɗi al'amarin ba karami bane ga wanda ya hankalci abinda yake faɗi wani kawai zai zo ce bismillahir rahmanir rahim shi bai ma san abinda yake nauyin abinda yake faɗi da sakon da yake dauke da shi ba amma idan ka gane kana baton ga sunayen da muka sani wannan manzo Allah ce 99 wanda yake yi sai ya shiga aljanna to da su a ciki da kuma wadansu sunayen Allah kullu ismin huwa laka samaita bihi nafsaka wadansu sunayen Allah Allah ya ambace su a wadansu littattafai ne ma wadanda yake kafin alqur'ani shine samaita bihi nafsaka aw anzalta fi kitabika ka saukar da su a littattafai aw allamta ahadan min khalqi waɗansu sunayen Allah ma zababbun annaban Allah da manzanni ne kadai suka san su dani da kai ba mu san su ba dan ba su a cikin alqur'ani ba su a cikin hadisi annabawan Allah da manzanni kadai suka san su awista asata bihi fi ilmi alghaibi inda akwai sunayen Allah da sifofin Allah ma da yake ba wanda ya san su sai Allah yana cikin ilimin gaibin Allah ne kawai har annabawa ba su san su ba har annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai san su ba kuma suna ce ta Allah ya ishe ka misali ka gane irin wannan a cikin hadisin ceto manzon Allah ce ran tashin alkiyama duk in an je gurin annabawan Allah sun yanke hanzari annabi Adam ya yanke hanzari akan ai ceto annabi Ibrahim ya yanke hanzari annabi Nuh annabi Musa annabi Isa shi nafsi bai zo da cewa zai bada hanzari ba amma dai annabi Adam ya yanke hanzari ya ce ne kaza ne kaza ne kaza annabi Nuhu ya faɗi dalilin shi ne kaza ne kaza annabi Ibrahim ma haka annabi Musa shi ma ya bada hanzarin shi amma annabi Isa bai bada wani hanzari da aka ce ka nema mana ceto sai ce wannan ya ta karfi na sai dai ku je gurin annabi Muhammad bi abihi wa ummi sallallahu wa salamu alaihi bai kawo wani hanzari ba bai kawo ba to duka waɗannan abubuwa da manzon Allah aka duk da aka gama wannan faɗi tashin aka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aminta zai je nemi ceto a wurin Allah yace zan faɗi ga Allah ina sujada a ƙarƙashin al'arshin Allah yace a lokacin nan ne Allah zai gaya min kalmomin da zan amfani da su in nemi al'umma ceto ina mai neman rabuwa ga Allah subhanahu wataala da aka kalmomin magiyan da zai ma Allah ma shi bai san su ba bai san su ba ranan tashin alkiyama ne Allah zai lakana miki wanda ke nuna maka cewa girman Allah da buwayansa da isan sa ya wuce duk da kai kake tsammani annabi sallallahu alaihi wa sallam shine mafi ticin halitta gabaki dai amma bawa ne daga cikin bayin Allah ba wai abokin Allah bane kun gane ba abokin Allah bane wanda yake in dai an ga Allah to tare da annabi suke a'a ba haka yake ba sai dai Allah shine mahalici makadaici mai girma da buwaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mafifici ne daga cikin bayinsa shi ma sunan shi Abd bawa to sunayen Allah da sifofinsa babu wanda ya san iyakansu sai Allah kamar yadda wannan hadisin ya kawo akwai wanda yake Allah ya ambace su a cikin littattafai akwai wanda yake Allah sanar da ɗaiɗaikun annabawa akwai wanda yake Allah bai gaya ma kowa ba yana cikin ilimin gaibinsa to shine fa wai kake rabuwa da su cewa ya Allah zan fara wannan abin da zan fara ina mai rabuwa da waɗannan sunaye masu albarka masu alkhairi ina mai neman taimakon ka ci kana ganin an ya zo ka rabe da waɗannan sunayen na Allah Allah bai taimake ka ba sai dai idan zuciyanka bata kudurta cewa ka radin ba da gaske bakinka ne kawai ya fadi amma zuciyanka bata kudurta ba zuciyanka bata hararo ba ma kawai dai bakinka ne ya saba to kaga irin wannan kana iya yin ba dai za a ce ka fadi sharri ba amma kuma ba za ka iya ba lalle ka samu irin tasirin da waɗannan kalmomin da ka ambata za su gadar ma bawa ba sabanin a ce ka san abin da kake fadi zuciyanka ta kudurta da gaske kake yi ya Allah sunayen nan naka da ba su da iyaka to na rabi a wurin su zan fara wannan aikin ka taimake ni ya Allah ka bani albarkatun waɗannan sunayen cikin wannan aikin da na tasa a gaba idan zaka fara neman aure ko zaka fara wani abu na alkhairi sai kai wannan anya kana jin Allah subhanahu wataala zai tuza ta kai kunyata ka to shi yasa babban abin da ke tasiri wurin alakan bawa da mahallicin sa shine menene zuciyar shi take mishi ba menene ko bakin shi ke furtawa ba in dai abin da bakin ka ke furtawa ne ayoyin alqur'ani mai girman da muke karanta an mun zo sallolin mu shi sabai suka rika karantawa kama dubu bambancin mana dubu bambancin abinda muke karanta da abinda suke karanta duk abu ɗaya ne bal hasali ma muhaddatan dake cikin al'ummar yanzu sun ta adadin muhaddatan dake cikin sahabbai akwai sahabbai da galibin su ma ai ba su haddan alqur'ani ba wani sahabi kana iya ji ya san waɗansu takaitattun surori ne kawai iya abinda Allah ya sanar da shi kenan amma dubi matakin imani sukan ce astaifa bi zaribi takobi ba wai kawai kaifin takobi da kin takobin bane waye zai aiki da takobin to irin abinda muke karantawa na ayoyin alqur'ani mai girma da hadisai suna da alaka da abinda zuciyar mu ya kimshi sai sahabi ya karanta aya daya ko ya karanta sura daya duk wani abin da ake nema sai kaga ya samu sai ce maka sahabi ya karanta Fatihatul Kitabi nan take ya warkar da mare lafiya da izinin Allah ko wani tabi'i ma ba lalle sahabi ba ko wani ma malami daga cikin malamai na Allah kai kuma sai kai wata hudu kana ruqya kullun sai ka karanta amma ko jin sauki ba yi ba to bambancin shine abinda zuciyar wancan kinshi da abinda zuciyar wannan yake mishi to shine mahalli shaidin wato duk dai ina son ne in nuna mana cewa alaka tsakankanin Allah da bawa to alaka ce ta menene zuciyar bawa take mishi ba wai kawai abin da yazo yana furtawa ko yana tutiyan ai nayi kaza nayi kaza nayi kaza ba wannan bane akwai wata bayan Allah da wani bawan Allah yake ba da labarin cewa sun hadu a Makka shine sai take ce masa da Allah malam a taya mu da addu'a ai kaza ga matsaloli iri kaza ga matsaloli iri kaza ga matsaloli iri kaza to sai yake ce mata to za a samu miki littafin Hisnul Muslim akwai addu'a kaza da addu'a kaza da addu'a kaza ke da karantawa sai ta ce annan na saba yi ai na saba yi sai ya ce mata eh duk da haka dai babu laifi za a samu miki ba irin wancan da kike yi bane nake so ki sai kuma ya samu mata da littafin ya bata littafin ya gaya mata kaza ya gaya mata kaza ya gaya mata kaza ya gaya mata kaza sai ta je ta yi to yi daya bata kai ga na biyu ba duk abin da take fama da shi ne matsala ya gurin yi da izinin Allah ita take fadin wannan da bakinta take gaya masa wanda tana da waɗansu matsaloli da yawa wanda ta baro su a Najeriya matsala tsakaninta da miji matsala tsakaninta da kaza ƴaƴanta ma akwai matsala kaza akwai matsala kaza akwai matsala kaza cikin matsalolin da take kokawa dangane da mijinta ita rabban da a ce yau mijinta ya zauna waye magana da ita magana ta rahama magana ta kauna ko ta soyayya ko magana ta tausayi ita ta ma manta da wannan lokacin ya zauna yayi magana da ita ko magana yake da ita sai dai ya kauda kai ko yana maganan shi aka kauda mata da kai abin duniya ya dame ta sama da shekara da shekaru to shine da tayi wannan addu'a a ranan da tayi wannan addu'a kaman yanda ta ba shi wanda ya bata wannan lakanin ko shine lakani ko kazan wai kowa sakuna san wai alka ba ku lakani wani zai ce maka da Allah ka bashi jalabi da dafa'i jalabi wa shine abin da zai jawo mishi alkhairi dafa'i abin da zai tunkuɗe mishi sharri babu laifi babu laifi cikin mu nan kowa yana neman jalabi yana neman abin da zai jawo mishi alkhairi yana neman dafa'i abin da zai tunkuɗe mishi sharri to amma wani irin jalabi da dafa'in za a baka in ya dace da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi babu laifi idan kuma an baka wani zikiri ne ko wani lazimi na bid'a to kaga inda matsalan take kenan to shine wannan lakani da wannan bawan Allah ya bata taje ta yi shi da irin yakinin da yayi mata bayani da irin yadda salayin da yake so ta yi sai ga sha'awar nan ranan tana Saudiya mijinta yana Najeriya sai ga shi ya kira ta a waya abin da yake a gida ma bata isa yi magana da ita ba ya kira ta a waya wance ki yafe min duk abin da ne miki wance ki kaza wallahi na samu damuwa ne kaza ne kaza sai gashi yana ta bata hakuri ƴaƴanki ma wani zai kaza wani ba zai kaza ba haka tace tayi kwanan farin cikin da yake ta manta da irin wannan farin cikin a rayuwarta a duniya to haka Allah ke so zuciyanka dai ta karbi abu ta kimshi to anan ne zaka samu hasken sa to shine wannan aya cikin alqur'ani mai girma Allah ya ce bismillah wato ina rabewa da sunayen Allah gabaki daya ina fara wannan aiki waye wannan Allah shine arrahmanir rahim shine mai rahama mai jinkai kamar yadda nake cewa ba tafsirin ayan ita ce babban abin da yake gaban mu ba amma dai muna son ne mu tabbatar ma Allah sifan da arrahmanir rahim Allah shine Ar-Rahman mi rahama Ar-Rahim mi jinkai duka Ar-Rahman da Ar-Rahim duk sifofi ne waɗanda suke nuni zuwa ga rahaman Allah subhanahu wataala Ar-Rahman Allah mi cikakkiyar rahama yalwatacciya wacce ta cika ta batsi ala wazani fa'alan duk lafazin da yazo ala wazani fa'alan Rahman yana nuni ne akan tumbatsa da cika da isa tumbatsa abin ya cika makil da haka Allah shi ke da gamammiyar rahama a karkashin wannan rahaman ne yake jin kan mummune yake jin kan kafirai wannan rahaman ita ce a sama ita ce a ƙasa ita ce a cikin karkashin ƙasa wannan rahamar ta Allah ita ce a duniya ita ce a lahira wannan rahaman ita ce a tekuna ita ce a tuddai ita ce ga mummuni ita ce ga kafirai da haka rahamar Allah subhanahu wataala cikakkiya ce duk wani abu da ka sani na amfani da bawa ya samu ko tunkuɗewan wani sharri da bawa ya samu bawa ba mutum ba ka hararo kalman bawa muke magana to waye ba bawa ba akwai wani abin da ba bawa ba in ka samu Allah subhanahu wataala dabbayin Allah ne to duk wani abin da bawa ya samu na amfani ko na tunkuɗe sharri yana karkashin rahaman Allah ne subhanahu wataala da haka idan zai amfani bawa yayin numfashi sai ya samu dama yayin numfashi yana karkashin rahaman Allah ne idan bawa na jin sanyi sai ya samu riga ya sa ya kare shi daga sanyi karkashin rahaman Allah ne idan bawa na jin yunwa ya samu abinci ya ci ina karkashin rahaman Allah ne idan bawa na neman ruwan sama domin ya sha dabbobi su sha ƙasa ta rayu yana karkashin rahaman Allah ne idan bawa na son ya ji magana mai daɗi sai ya ji yana karkashin rahaman Allah ne duk wani abin da ka sani na amfani idan bawa ya samu karkashin rahaman Allah ne duk wani abin da bawa ya kubuta daga gare shi na sharri yana karkashin rahaman Allah ne subhanahu wataala shi yasa rahamar Allah ta yaloci komai ta isa ko ina kamar da ayatul suratul a'raf ta tabbatar wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahamata ta yaloci komai babu abin da rahamar Allah bata kusa ta tasiri a cikin sa ba ko a cikin mutane ko a cikin aljannu ko a cikin dabbobi harutan jahannama ta dace da rahaman Allah subhanahu wataala kage da gidan mutan jahannama ai gidan azaba ce jidan bala'i da tashin hankali to ita ma rahaman Allah ya yalwace ta a lokacin da ta kai kukanta ga Allah cewa ya Allah bala'i na tashi da tashin hankalin da ke cikin wannan wutan ita karan kanta wutan fa ta kai karanta ga Allah cewa sashin ta yana kona sashin ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wutan jahannama gidan bala'i ta kai kuka ga Allah cewa ita ma uquba da bala'i ya ishe ta uquban karan kanta fa tana kai kukanta ga Allah ya Allah ina neman sasauci tana neman rahaman Allah to a lokacin nan ne Allah ya bata dama ce numfashi guda biyu ta ama yadda sashin damuwar take nan kamar yadda yake yanzu idan ka shiga cikin damuwa idan ka fadi ko kai kuka sai wannan damuwar sai ta sauke to haka nan Allah ya ba wutan jahannama lafisi cewa ita ma ta yi numfashi guda biyu numfashi na farko ta ama yadda sashin azabanta na zafi numfashi na biyu ta ama yadda sashin azabanta na sanyi saboda duka akwai su a cikin wutan jahannama akwai azaban zafi akwai azaban sanyi Allah ka raba mu da su ka baki daya to sai wutan jahannama sai ta ama yadda su ya zama sassauci gare ta saboda irin bala'i da tashin hankali da take ciki da haka wasa'at wa rahmatī wasa'at kulli shay'in rahmar Allah subhanahu wata'ala ya yalce komai cikin halittu halittun sama da halittun kasa halittun duniya da halittun lahira har manzon Allah yake bada misali cewa a cikin rahamar Allah ne zaka ga kaza ta tattaro ƴaƴanta ta bude fafikenta sai kaga sun shige sai ta rufe fafikenta ita tana shan sanyin amma ƴaƴanta sun kubuta daga sanyi saboda Allah ya bata ita yalwataccen gashi su kuma ƴaƴan ba su da gashi mai yawa suna jin sanyi sai ta tattaro su to duk wannan cikin gurbin rahaman Allah subhanahu wataala daga rahmar Allah tana da fadi rahaman Allah tana da yalwa rahaman Allah ba ta da iyaka to shine ma'anar ar-rahman mai yalwataccen rahama ar-rahim shi kuma mai rahama yayin da ya sadar da bayinsa zuwa ga rahama sifantuwan Allah da ar-raham a sifa ta rahama wannan tun kafin ya halicci komai tun kafin ya halicci kowa Allah ya sifanci da sifar rahama kamar yadda ka san Allah ba shi da farko to sifan Allah ta rahama ma ba ta da farko to amma yayin da Allah ya sadar da bayi zuwa ga rahama fa Allah zama ar-rahim inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim wa kana bil mu'minina rahiman da haka yayin da Allah ya sadar da rahamansa ga mu'minai rahim yayin da Allah ya sadar da ni'imansa da rahamansa zuwa ga sauran mutane to rahim yayin da Allah ya sadar da rahamansa zuwa ga sauran talikai ga baki daya rahim amma yayin da ya zama Allah ya sifanci da sifa ta rahama tun kafin kowa tun kafin komai kana Allah wa laysa ma'ahu ahad huwa laysa ma'ahu shay to wannan lokaci Allah subhanahu wataala ar-rahman ina nan da cikakkiyar sifansa ta rahama amma yayin da ya sadar da rahaman shi zuwa ga bayi ar-rahim ila an gane wannan kusan dai shine mafi bayyanan bambancin da ke tsakankanin ar-rahman da ar-rahim a daidai lokacin da zaka ji wadansu samaniya suna cewa ar-rahman mai gamammiyar rahama a duniya ar-rahim mai kebantacciyar rahama ga mummune ranin tashin alkiyama la shakka rahamar Allah subhanahu wataala ga mummune kebantacciya ce baya ga magarin rahama to akwai kebantacciyar rahama shi yasa ma ayan araf da yake bayanin cewa rahmatī wasa'at kulli shay yace rahama ta tayaloci komi sai yace fasa'tubha lilladhina yattaquna wayutuna zakata walladhina hum biayatina yu'minun sai kuma yake ba mummunai yace kuma na rubuta wannan rahama na alƙawarta ma mummune masu imani masu tsaida sallah masu bada zakka to da haka wannan yana alamta maka cewa baya ga gama garin rahaman Allah subhanahu wataala wacce take zakke ma dukkan halittu gabaki daya da mummunai da kafirai da fajirai da salihai da duniya da lahira to akwai kuma kebantacciya ga bayin Allah nagartattu mummune waɗanda yake sun bi Allah subhanahu wataala la shakka suna da wata irin rahama wacce take babu wanda ya san iya tsawanta da fadinta da yalwanta da dadinta da romanta sai shi Allah subhanahu wataala kadai wahdahu la sharika lahu tun ko anan duniya kafin mu aje lahira irin nau'in nutsuwa da Allah ke ba mu mune lokacin da hankalin kowa ya tashi ai wannan ba karamar tagomashi bane Allah subhanahu wataala yake mabayi lokacin da kowa ke kuka shi wannan Allah ya natsar da zuciyar shi yana dariya lokacin da kowa gaban shi ke fadi shi yanzu wannan Allah ya natsar da zuciyar sa hankalin sa a kunshi lokacin da kowa ke ihu shi yana tasbihi yana kiran sunan Allah ai babu nutsuwa a duniya da ta wuce wannan me yiwa kila wannan shine ya sani malamai masana Allah ya kasance kukan su yi karanci har sai waɗansu suke ganin kaman su ma ba su cikin halin da al'umma take ciki saboda lokacin da kowa ke kuka so suna can suna ambatan Allah lokacin da kake giba kake zagi shi yana can yana nazari yana nazarin ayoyin alqur'ani mai girma da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da kake baccinka shi yana nan yana ambatan Allah lokacin da kake rafkane shi yana farki lokacin da ka manta shi yana tuni lokacin da ka zama kake neman ka kangare shi yana nan yana kokarin ya za a yi dai abi Allah to irin wannan babu mamaki Allah ba shi nutsuwan zuciya yayi mishi damuwa damuwan ku iri daya ne amma kai kana nan kana koka shi kuma yana kai kukan shi zuwa ga Allah wane ne cikin ku zai samu saukin al'amari cikin sauki kai kai ka kai kukanka zuwa ga bayin Allah shi kuma yana kai kukan shi zuwa ga Allah subhanahu wataala babu wanda ke samun wannan sai wanda ya san Allah kila an fahimta da kyau babu wanda ke samun wannan sai wanda yake na Allah kuma wanda ya san Allah me yiwa kila shi ya sanya sai wani yana ganin ah to ai su malaman nan ba su ma san halin da ake ciki bane bayan kuma garin ku daya anguwan ku daya komi na ku iri daya kasuwan ku daya asibitin ku daya ko ni abu daya kuke yi office din ku ma daya wurin aikin ku daya albashin da ke shigo maka shi yake shigo mishi kuma ai ina gan dai hankali ba za ta dauka ba a ce wai wani ga wani mutum wai wanda yake shi rayuwar shi kawai a jikin gwamnati yake in dai ba gwamnati bane ko wani babban jami'in gwamnati amma ko masu aiki a gidan gwamnati malal qasam ko masu aiki a gidan gwamnati gwamnati ke ciyar da su abincin rana sun je aiki ka dauka mai aiki a gidan gwamnati yake aiki in lokacin cin abinci yayi kawai sai dai aka da kararrawa ko aka da usur a ce kowa zai dauki abinci sabile ci shi yake ci da kanshi to ballanta na wani wanda yake shi ba aikin sa yake ba yana aikin Allah ne sai a ce shi kuma jin rayuwar shi yanzu a jikin gwamnati ya rabu da aka ciki yake ci a ciki yake shi a ciki yake wadaka da aka shi yasa bai san halin da al'umma take ciki kaga wannan hankali ba zai karba ba Allah subhanahu wataala ya shirye tar da mu malaika wadayan ayin yace rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma Allahu akbar lokacin da mummunai suke magiya ga Allah a mala'iku suke magiya ga Allah suna neman mummunai gafaran Allah subhanahu wataala cikin abin da suke gaya ma Allah mala'iku kenan suna cewa rabbana ya Allah wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma Allahu akbar ya Allah kayyalwaci komi rahmatan da tausayinka wa ilman da iliminka kamar yadda ka san ilimin Allah ya kewaye komi babu abin da ke boyuwa ga Allah subhanahu wataala ko a sama ko a ƙasa na daga nau'o'in saututtuka bai boyi ga Allah ba da cakuɗeɗe ne saututtukan wani in yana maka yaran sa ka ji wannan yare ba daɗi mun gode ma Allah da Allah ya sa yaran Hausa take da daɗi a duniya samun yare ne mai daɗi kamar irin Hausa in ka tsama larabci yana da wahala zaka ji yare shi yasa magalibi duk wanda ya zauna cikin Hausa nan da nan sai iya Hausa saboda sauki ba wani cakuɗeɗe ne ya akwai sauki kware da gaske amma wani in yana yaran sa wani kaji shi yaran shi ma sai an kumbura baki wani kaji yaran shi sai an sirar sauti wani yaran shi gaji daga makogwaro take fitowa ba daga harshe haka nan wani kaji ta hanci duk ga sunan muna jijjin su a duniya wani kaga yaran kawai shi kaman fada ne idan ka zo kana wannan yaran anan sai wani ya ce ka aina ga wani za su yi dambe shi ko wani yana bada labari ne labari mai dadi haka yaran yake to kaga duk waɗannan saututtukan babu abin da ke cakuɗe ma Allah ba abin da ke cakuɗe ma Allah ko ya rikice ma Allah to wane ya magana bahaushe ne ya magana koko mutumin kasan China ne ya magana ba abin da ke rikice ma Allah dan ka ilimin Allah ya kusa ko ina da zantuttuka da aikace aikace da kujurce kujurce da kadawa na iska da irin yanayin yadda ruwa take ambaliya da dige digen ruwa ka san akwai sautin ruwa da sautin iska da sautin komai babu abin da ya boye ma Allah da adadin rairayi da kwari da duk ba abin da ya boye ma Allah to irin yadda Allah subhanahu wataala yake wai komai da ilimin shi kamar yadda muka yi ta bayani a baya to haka nan rahamar Allah subhanahu wataala ita ma ta kewaye komai wani ne ke kula da wannan dabban turuwa zaka kira ta ko menene in kai gaba dubu a ƙarƙashin ƙasa ka haka ƙasa ka haka kai gaba dubu sai Allah subhanahu wataala sai ya nuna maka wata dabba ga ta nan rundunin wata dabba tana rayuwa a can ƙarƙashin ƙasa wani ne ya san da ita ta wani hanya yake kai mata abincinta ya kike gudanar da rayuwanta rahmatan rahamar Allah subhanahu wataala ya isa zuwa gare ta rahamar Allah ya isa zuwa gare ta manyan manyan dabbobi da ke rayuwa a ruwa da ƴan kanana wanda suke can karkashin ruwa suna kasar ruwa tsakankanin saman ruwan nan zuwa can karkashin tekun nan kila tafiyar inda zaka mika da shi a kilomita kila ya kai kilomita 10,000 daga farkon ruwa zuwa karkashin ruwa irin manyan manyan tekunan nan da Allah kadai ya san iyakan zurfin su amma wane ne ke kai mu waɗannan halittun da ke karkashin ruwan nan abinci yake kyautata rayuwar su kamar yadda kake rayuwa yanzu kana miƙe kafa kana gine-gine kana jin daɗi kai aure kai wane ne shi ma haka yake aure a wancan inda yake din fa haka yake hayayyafa haka yake samun abinci yana ci yana shakan numfashi yana gudanar da rayuwarsa kamar yadda kake ganin me kyakkyawan yanayi yana gudanar da rayuwarsa yanzu wane ne ya san da shi yake kai mishi wannan rahmatan wa ilman wannan ma abocin ilimi ma abocin rahama duk shi ya kula da waɗannan waɗannan halittun nasa da karama rahmar Allah subhanahu wataala ta riga ta kewaye ko ina a wata ayan Allah ya ce wa kana bil mu'minina rahima lalle Allah ya kasance bai kuma taba bai taba kuma wufinta daga wannan sifan ba Allah ya kasance tun da ma bai da tun azaliyan abadiyan kawai haka Allah ya kasance bil mu'minina dangane da mu'minai rahiman mai rahama mai jin kai Allah yana jin kan mu'minai yana tausaya musu yana musu rahama amma fahimtan jin kan mummunai din ne ga kuma jahili shine yake da wahala ba ga mummunan ba mummunai su suna gane jin kan Allah gare su amma jahili ba sa gane jin kan Allah ga bayi ko kuma ga mummuni ko gane abin da nake nufi ba akwai lokacin da yake jin kan Allah ga mummuni shine jiyar da shi yunwa a wannan lokacin jin yunwan shine rahaman da Allah ya yi mishi kun gane ba wai kawai ko da yaushe idan bawa ya koshi shine rahaman ba akwai lokacin da Allah zai ji yadda shi yunwa a wannan lokacin yunwan ita ce rahama ga mummuni akwai lokacin da ya ci nasara a wurin yaki shine jin kan akwai lokacin da a ci nasara akan shi shine jin kan akwai lokacin da a bashi lafiya ita kai koman shi akwai lokacin da yake kuma a bashi rashin lafiya shine jin kan haka mummuni suke mu'amala da Allah duk kuma sun gane wannan shi yasa zaka ga duk annabawan Allah zaka ba wanda bai fada cikin wata jarabawa amma wannan yana sassauta musu alakansu da Allah ne ko yana ƙara kulla alaka da Allah to da rahama ce kenan Allah ya musu kaji an ce maka annabi ayyu ya samu shekara 18 yana kwance ba shi da lafiya rahmatan wa ilman rahaman Allah ne take wuce shi a wannan lokacin kar kai tsammanin yanzu wata azaba ce wacce take babu rahaman Allah a ciki wa sharru laysa ilayk. Duk aikin Allah to babu sharri mahab. Zallan sharri babu alkhairi a ciki. Da haka wani lokaci rashin lafiya da wancan annabin yayi ita ce rahama. Wani lokaci takura shi da masoya suka yi har yayi hijira ita ce rahamar. Kuma gura bar rahaman yana bayyana a rayuwa kafin ma a koma zuwa ga Allah. Kida kun gane gura bar rahaman yana koma yana bayyana ga rayuwa kafin ma a ce wai an koma zuwa ga Allah subhanahu wataala. Amma babu wanda ke gane wannan sai mun mun. Idan Allah ya jarce shi da talauci mun mun ne kan kudurta cewa lalle wannan rahamar Allah ce gare ni. Dama manzo Allah ya faɗi a cikin hadisi cewa akwai bayin da yake talauci shi ya fi dacewa da su. Inda Allah zai ba su wadata kan gare mu Allah za shi. To sai Allah ya musu rahama sai ya ba su cikin talauci. Akwai bayin da yake kuma wadata ya fi dacewa da su. Inda Allah zai talauta sai su kan gare. Sai Allah ya yalwata musu. Ashe dina gudana ne karkashin rahaman Allah ga mummune. Banda kafirai, kafirai su wannan kawai ana ba su ne dan su ci su cinye raban su na gidan lahira a duniya. Daga nan kuma Allah subhanahu wataala ya azabtar da su ranar tashin alkiyama. Amma mummune fa ta goma shine da kauna da tausayi Allah ke mu mummune. Sai ya takura ka a can domin zuciyanka dai ta dan faro da shi. Kar ta yanke mishi. Kar a baka bushasha a duniya kai ta bushasha har ta kai ka gangare mu Allah ka fada wutan jahannam. To sai Allah ya rahamshe ka. Sai rahaman shi ta kewaye ka. Sai ya talauta ka. Yau da shi gobe babu. Yau ana jin yunwa gobe an koshi. Yau da lafiya gobe babu. Yau ana cikin harkan iyali. Gobe ana cikin harkan yaya. Gata ana cikin harkan iyayi. Ana ta fangan fangan a rayuwa. Ana komawa ga Allah. Ana roƙon shi. Ana roƙon shi. Ashe kana ta taskace ma kanka. Wata gara basa ne da daraja da ɗaukaka ranar tashin alkiyama. Rahama ce ga Allah subhanahu wataala. Amma wannan mummune kadai ake ma irin wannan. Ba kowane karabici ba. Shi kowane karabicin aka ce za a yi mishi wannan aka bar shi da talauci sai ta jin zafin Allah. Na ce muku akwai wani mutum da aka taba jarabtan shi da ciwo na HIV. Wai abin da yake faɗi shine in dai an samu wannan ciwon din inda ne zane ne ba zan bari ba. Ta na lokacin wa yake gaya wannan kalma. Kaga wannan yana ba mummuni bane. Mummuni lokacin da Allah zai jarabce shi da ciwo sai dai ya koma ga Allah. Yi ta addu'a, yi ta addu'a, yi ta addu'a. Kamar yadda yake shi karan kanshi Annabi Ayyub ai rabewa gurin Allah yake. Rabbi anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Kaji inda cuta da rahama suka haɗu. Ya Allah masani yadurru cuta ta same ni wa anta arhamur rahimin kai ne mafi rahaman masu rahama. Ba maganan wai yanzu warkar da ni kai ne mafi rahaman masu rahama. Idan wannan gaban rahaman ita ce a warkar da ni a warkar da ni. Idan rahaman ita ce a banne cikin cutan a banne cikin cutan. Sai Allah subhanahu wataala kuma ya warkar da shi. To haka mummune suke gane rahaman Allah subhanahu wataala. A wata aya Allah ya ce kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma. Allah ya wajabta makansa. Allah ya rubuta akan karan kansa. Mene ya rubuta makansa ar-rahma? Ya wajabta makansa rahamtar da bayi. Wa'innan abubuwan wannan abin da Allah ya rubuta makansa shine sai kaga ga kafiri yana kafirci yana kangare mu Allah. Amma sai kaga bai san matsalar rayuwa ba. Kaga Allah ya bashi kuɗi, ya bashi lafiya, ya bashi basira, ya bashi technology, ya bashi science, ya bashi waye. Kai ta tunanin wai wannan kaman ba makiyin Allah ba? A makiyin Allah ne amma kataba rabbukum ala nafsihi rahama. Allah ya rubuta maka shi rahama, tausayi da duk abin da zai amfani bawa. To Allah ya rubuta maka shi zai bashi. Kuma ita wannan bai tantance ba inda ni'imar duniya ce. Kullun numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik. Zai iya baka ta zai iya ba mu. Duk abin da zai cutar da bawa haƙin Allah ne ya shiga tsakankanin shi da shi. Wannan ko mun ne ko kafiri. Amma kamar yadda muka yi bayani a baya mummune suna da kebantacci a wurin Allah. Amma wannan budaddiyar fa kowa Allah subhanahu wataala zai bashi. Shine sai ka zurga kafirai amma sun ci gaba sun zurfafa har sun kai sa abin nan sararin samaniya. Suna bincike akan sararin samaniya. Sun kai duniyan wata, sun kai duniyan kaza, sun kai duniyan kaza,
sun yi zurfi a cikin karkashin kasa, sun shiga cikin tekuna, sun gano ilimu ma wanda yake inda kai ne mummuni ka samu innin ilimu man zai ƙara maka sanin Allah da kusantan Allah. To duk wannan yana daga cikin kataba rabbukum ala nafsihir rahma. Allah ya rubuta maka kansa zai rahamtar da bayi. Zai amfanar da su, zai tunkuɗe musu sharrura. To a karkashin wannan ne sai Allah subhanahu wataala ya ba wani ilimi mai fadi, ya ba wani dukiya mai yalwa, ya ba wani lafiya, ya ba wani dama, ya ba wani mulki, ya ba wani kaza, ya ba wani kaza. Duk yana daga cikin rahman Allah subhanahu wataala. Ana ba mummunai kuma ana ba kafirai. A wata aya Allah ya ce wa kullu ghafurur rahim. Allah subhanahu wataala shine al-ghafur. Mai gafarta zunubai, mai rufe su. Mutum ba bai laifi bane yayi amma an gafarta da ta an rufe zunubin. An daina maganar su ba za a yi maganar su ba. Kuma ar-rahim Allah shine mai yawan rahama. Duk da wannan ayoyi suna tabbatar da sifa ta rahama ga Allah. A wata ayin ce fa Allahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allah subhanahu wataala huwa khairun hafizan shine mafi alkhairi a cikin halin da yake kiyaye, wato Allah shine mafi alkhairi mai bada kariya. Wa huwa arhamur rahimin kuma shine mafi rahaman masu rahama. Wannan dai na san kowa ya sani cewa a cikin kissan Annabi Yusuf ne. A cikin kissan Annabi Yusuf lokacin da suka zo suka gaya ma baban su cewa dan uwan Annabi Yusuf din ma da ya aike su tare da shi, shi ma yanzu wai yayi sata an kama shi a can garin, da haka yanzu ya zama bursunan garin Misra. Shi ne ke ce musu hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Yace to ya na iya da ku, zan aminta da ku akan wannan maganin da kuka yi min bayan kun taɓa yin min irin wannan a baya, na san kuma ba gaskiya ko zai mun ba. Kiri-kiri kuka zo da riga da jini na ƙarya, kuka ce wai kirkece ta cinye ɗana, kuma bayan ba haka ba ne. To yadda ban aminta da ku a wancan ba, ta yaya za a yi in aminta da ku a yanzu? Ku zo ka ce min wai ɗana ya sata, ɗa mai tsarki, mai tsaftan zuciya, ku ce wai yanzu ya sata. Su kuma a cikin dokan mutanen Misra a wancan lokaci shine idan mutum ya sata to shikenan shi za a kama maimakon abin da ya sata, da haka yanzu ya zama bursunan wannan ƙasa. Ya zan aminta da wannan magana ta ku? Shine yake ce musu hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl, sai ya ce fallahu khairun hasiba. Allah shine mafi alkhairin mai bada kariya. Allah shine mafi alkhairin mai kiyayewa. Wa'innan ƴaƴaye nawa na san suna cikin kariyan Allah, na san suna cikin kariyan Allah. Wa huwa arhamur rahimin, domin Allah shine mafi rahama na masu rahama, shine mafi tausayin masu tausayi. Duk wani mai tausayi to ya dar sano tausayinsa ne daga tausayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi, saboda sifantuwan Allah na sifar rahama. To hakanan kuma Allah ya yayyana wannan rahama ga ɗaiɗaikun halittu. Kamar shine muka bada misali can kaza, sai kaga ta lilliɓe yayinta, ta dar sano ne daga rahama sifantuwan Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahmanu ar-rahim. To sai Allah kuma ya yayyana wannan sifan zuwa ga bayinsa. Idan ka ga mutum ya fita nemo abinci ya kawo ma ƴaƴansa, ya dar sano ne daga sifan Allah ta ar-rahmanur rahim, wato wanda Allah ya yayyana mu bayi. Idan an gane mutum da kyau, da haka shine arhamur rahimin. Allah shine mafi rahamun masu rahama. Allah kai mana rahama, kai mana gafara. Allah ka amintar da mu daga dukkan abin da muke tsoro. Allah ka kare mu daga dukkan sharri. Allah subhanahu wataala ka jikan mu, ka jikan mu ya Allah. Allah ka jikan mu, Allah ka jikan mu, saboda imanin da muka yi zuwa gare ka ya Allah. Allah subhanahu wataala ya ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya. Wa sallallahu mubaraka ala nabiyil karim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.